Yau zina tare da Senator Muhammad Alundumi dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaban kudancin Borno. Zan karbi ajiya aka mika wasu mata 82 ga shugaba Muhammadu kuma ga fadar shugaba Muhammadu Buhari ɗan matan garin Tsibog. Wannan gari na Tsibog na karkashin mazabar ka ne. Ya kuke ganin wannan lamari ne batun ceto ko kuma ƴanto wannan mata da kuma aka mika su ga gwamnatin tarayya?
Alhamdulillah, godiya muke wa ga Allah da kuma gwamnatin President Muhammadu Buhari da jami'an tsaro da gwamnatin jihar Borno da sauran jama'a mu duka da kuma musamman gwamnatin kasar Switzerland da International Red Cross da kuma yawancin mutanen da suke aikin NGO da suke nan da duk wanda dai suka suna da hannu a cikin samun nasarar ceto yan matan nan 82. Muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan Allah zai dawo mana da su lafiya. Wannan shine abun da iyayen suke ta fata, suna ta addu'a, muna ta addu'a duka shekara uku yau to lokacin da Allah ya kaddara shi yafi. Alhamdulillah mun same su, yanzu dai sauran ne muke ta kuma addu'a Allah ya kawo su. Kuma muna yabawa gwamnatin nan kuma muna gode wa gwamnatin duk wanda suke dai da hannu a cikin samun wannan nasara.
Haka dai mutane za su yi mamakin ganin cewa an ceto waɗannan mata kusan 82 kuma kamar hannun kasashen waje ne a cikin wannan abun. Dai ya kace kallon wannan lamarin.
To dama wannan ba sabon abu bane. In ana samun matsala kamar irin haka a kasashe daban-daban ma, yawancin kasa ba wanda take cikin yakin ko kuma take cikin rigingimun bane take sa hannu ko kuma ake saurarawa, tunda yan kasa ne kamar yaki ne a cikin kasa irin wanda muke fama da shi. Yan insurgents nan yan Najeriya ne yawanci, dama sai kasashen waje ne suke shiga tsakani don a samu daidaituwa kamar yadda aka samu din nan. Babban abun damuwa shine nasara, kuma alhamdulillah an samu nasara, kuma ba yanzu ne aka fara irin wannan ba.
Ne kare aka kamar kuke da wasu ma suka yi ajiya cewa su abin da yake ba su tsoro shine yadda aka ce an mika wasu ƴan ta'adda mayakan Boko Haram, an yi misayin su da waɗannan ƴan mata. Kai kake kallon lamarin?
To da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba, amma musayin da ake dinnan na kamar ƴan ta'adda ba sabon abu bane, inda ya zamanto shine ya zamanto abinda option da akwai a lokacin. Ba yau ba, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ko kwanan nan ma America ta yi musayin ƴan ta'adda wanda take rike da su a Guantanamo don sojan America da suke garkuwa da shi. Israel sun sha musayin wato prisononi ko kuma ƴan ta'adda na Palestine da yawa, sun yi musanya da gawakin sojojin su ma ba wai wanda suke da rai ba. To wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce. Dama kuma ƴan Najeriya, ai ƴan Najeriya da yawa mafi yawa sun furta a kan cewa in ma musanyan za a yi, gara a yi musanya a ceto yaran da ƙanana ba su san hawa ba, ba su san soka din nan ba.
Yanzu ganin cewa akwai sauran kusan 100 da wani abu hannun waɗannan mayaka, menene fatan ku ne nan gaba game da waɗannan wanda har yanzu ba a samu an ceto su kuma an yanto su ba?
Fatan mu shine tunda gwamnati ta yi yunkuri kuma ana gani a ƙasa, to su ƙara himma, su ƙara ƙoƙari, su ƙara taimaka don sauran iyayen yanzu wanda a cikin wanda aka samu ba su ga yayansu ba, su ma damuwansu karuwa zai yi ba wai raguwa ba. Saboda haka gwamnati ta ƙara himma, ta ƙara ƙoƙari, tunda ta yi haka ɗin nan muna ganin za ta iya ta ƙarasar da sauran, kuma muna musu fatan alheri.
Da ƙarshe menene fatarka ne ga al'umman garin Tsibog baki ɗaya ganin cewa ƙarshen matabarka suke?
To al'umman garin Tsibog ni ma ina taya su murna, kuma ina ba da shawara mu ci gaba da addu'a don duk abubuwan da ɗan adam muka yi ɗin nan, addu'o'inmu da kuma ƙwazon ƴan tsaro, jami'an tsaro da kuma gwamnati shine ya kawo mu wannan nasara. Saboda haka ni roƙo na a gare su shine su ci gaba da addu'a, kuma su ci gaba da ba gwamnatin nan haɗin kai don a samu a ci gaba ko kuma a samu nasara a cikin abin da muka sa a gaba.
Haka zai mun gode kwarai da gaske.
Insha Allah.